إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان يبود بوديا سنتبتغ الله سبحانه وتعالى يقوام يقومي wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan masallaci na Al-Firdaus ke wannan unguwa ta Sabon Gari a garin da magaran jihar Zandar Jamhuriyar Niger a wannan marece na ranar Juma'a daren Subdu 28 ga watan Zulqa'ada wata na 11 a cikin jerin watanni na musulunci bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 15 ga watan 5/2026 miladiya cikin ikon Allah subhanahu wataala da ganin damansa da sahalewarsa za mu ci gaba da karatun littafin Hisnul Muslim min Adhkarul Kitab was Sunnah wallafa Sheikh Malami Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Waf al-Qatani Allah ya ji kansa da rahama yau zamu tashi darasi na 35 muna cikin azkaru sabai wal masa zikirori da ake karantawa a safi da yamma yau zamu tashi zikiri na 11 a cikin wannan babi na azkaru sabai wal masa zamu tashi kan zikirin Allahumma alimal ghaibi wash shahada fatira samawati wal ard rabb kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa ant أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكا رب كل شيء ومليكا أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم wannan zikiri na 11 a cikin azkar na as-saba wal masa sahabin da ya rawaito shi shine Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi da sauran dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira yake cewa anna Abu Bakar qala li rasuli sallallahu alaihi wasallam allimni ya rasulullah shay'an aquluhu idha asbahtu wa idha amsaytu Abu Bakar As-Siddiq Allah kara masa yarda Abu Huraira yake bada labari cewa Abu Bakar ya ce wa manzon Allah tsira da mun ci Allah tabbata gare shi allimni ya rasulullah yace ka sanar da ni ka karantar da ni ya ma'aikin Allah shay'an aquluhu idha asbahtu wa idha amsaytu wani abu da zan ringa karantawa yayin da na waye gari kuma yayin da na shiga mareci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mi قل كتي يا أبا بكر اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكا أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وزال صلى الله عليه وسلم تكرن تأتي قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك yace ka karanta wannan zikiri lokacin da ka wayi gari lokacin da ka shiga marece kuma lokacin da ka zo zaka kwanta wannan zikiri imam at-tirmidhi ya rawaito shi a cikin al-jami' nasa sunan at-tirmidhi hadisi mai lamba 3392 haka abu daud da shi ma rawaito shi hadisi mai lamba 2567 sankmil suasan set kuma albani ya inganta shi a cikin sahih na abu daud da sahih na at-tirmidhi ina hadisi ne da tace wannan zikiri ana karanta shi da sahi da marece kuma da lokacin da mutum zai kwanta ina a gurare uku kuma wannan zikiri babban sahabin manzon Allah wanda shine khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama khalifa manzon Allah wanda shine ya zamanto khalifan manzon Allah bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babban amini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar shi ya tambaye manzon Allah ya karantar da shi wani zikiri da zai ringa karanta a safa da yammaci manzon Allah koya masa wannan mutum yana cewa Allahumma alimal ghaibi washahada Allahumma ya Allah alimal ghaibi kai ne masanin al-ghaib washahada da ash-shahada abinda yake ni da al-ghaib shine ma ghaba anil ibadi da abin da ya faku daga bayi abinda la yudrikunahu bil aqli wala bil hawas da abin da mutum ba zai iya riskar shi ba ta hanyar hangali ko ta hanyar al hawas al khamsa da zargan da sansu guda biyar ko ta hanyar dandano dandana da baki ko ta hanyar tabawa da hannu ko ta hanyar ji da kunni ko ta hanyar gani da ido ko ta hanyar kasansana da hancinka wannan sune da zargan da sansu hanyoyi guda biyar da mutum yake riska ababe da su ko gure ka taba ko ka dandana da harshe ko ka shaka da hanci ko ka gani da ido ko ka ji da kunne ko ka taba da hannu to duk abin da ba za ka riske shi ta wannan hanyoyin guda biyar ba kuma ba za ka iya riske shi ta hankali ba to wannan shine ake cewa al-ghaib abin da ya faku kenan daga mi sanin bayi to Allah shine alimul ghaibi masanin abin da ya faku shi yasa wannan kalma ta al-ghaib ta zo a cikin al-Qur'ani akalla ta zo a gurare guda 48 a cikin wannan 48 din 40 ta zo da alif wal lam ma'ana ta zo ne a ma'arifa ma'ana ta zo ne a ma'arifa kenan tana da alif wal lam shine yake cewa ma'arifa shi kuma so 8 ta zo a nakira ma'ana haka cikin kira wadda bata da alif wal lam kenan so 40 ta zo da alif wal lam so 8 babu alif wal lam kenan ka hada su duka 48 kuma kalma al-ghaib farko inda ta fara zuwa Qur'ani a cikin suratul baqara ne aya ta 3 alif lam mim zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wanda suka yi imani da al-ghaib kaga wannan shine guri na farko da ta fara zuwa kuma ta fara zuwa ne da alif wal lam guri na ƙarshe da ta zo a Qur'ani a cikin suratul takwir aya ta 26 wa ma huwa alal ghaibi bidunin wannan shine guri na ƙarshe da ta zo kuma inda ta zo ba alif wal lam na farko shine a cikin suratul baqara aya ta 33 qala ya adamu anbihum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati kaga nan babu alif wal lam kenan kaga kalma al ghaib ta zo a Qur'ani har gurare guda 48 gurare 40 da alif wal lam 8 kuma babu alif wal lam kuma ta zo a jami'i ma'ana an muka ce jami'i shine plural kaga wannan al-ghaibu kalma da yake singular ne singular ne kuma ta zo a plural ma'ana plural da yawa a gurare hudu katsal a Qur'ani biyu sun zo a cikin suratul ma'ida daya a tauba daya kuma a cikin suratul sabai da cikin suratul ma'ida na farko aya na 109 sannan Allah ya ce yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ujibtum قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب الغيوب جميعنا الغيب غدي نبي ا cikin suratul maida aya ta 116 san says wa iz qala allahu ya isa ibn maryama a anta qulta lin nas takhizuni wa ummi ila hayl min dunillah qala subhanaka ma yakunu li ana aqula ma laysa li bihaq yace in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ga inda yazo nabi wuri na uku a cikin suratul tauba aya ta 78 wasan dizit alam ya'lamu anna allaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna allaha allamul ghuyub wuri na karshe a cikin suratul saba'i aya ta 48 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allahu ayata 48 a cikin surat Saba'i ayata shige muni to anan ma Allah ya ambaci me yake da suna gaibu a jami to kago wannan gurare guda huɗu su ne gurare wanda kalma al-gaibu ta zo a matsayin jami huɗu can kuma a matsayin mufrad guda 48 kenan muka hada su duka da mufrad da jam'in duka can ga 48 nan ga huɗu kenan zai tashi nawa 52 to kuma kalmar al-ghaibu a cikin al-Qur'ani da hadisi in ta zo kamar da malamai na tafsiri suka bayyana irin su Muhammad bin Jarir al-Tabari wanda shine ya fara wallafa tafsirin al-Qur'ani cikakke daga Fatiha zuwa Nasi Jami'ul Bayan an ta'wil ayatul Qur'an wanda ya mutu a shekara ta 310 sunan tafsirin Jami'ul Bayan an ta'wil ayatul Qur'an wannan shine tafsiri na farko da aka fara a duniya wanda ya fassara alqur'ani daga fatiha zuwa nasi kafin shi an yi tafsiri amma dai ba wanda ya hado duka surorin alqur'ani bane shine na harko sai bayan shi irin su qurtubi aljami da akamin alqur'ani irin su bagawi ma'alimut tanzil irin su ibnu kasir tafsirul qur'anil azim to duka mutane dibo wannan tafsirin da kuma a cikin hadisi irin sharhin fathul bari na ibnu hajar da kuma al-minhaj na imam an-nawawi sharhin muslim zai ga al-ghaib yana daukar ma'ana kodi maghaba anil ibadi dai kenan ko kuma ya dauki ma'ana as-sirru sirri kenan ko kuma ya dauki ma'ana al-akhira lahira ko kuma ya dauki ma'ana ma kana abin da ya gabata a baya to shi yasa Allah ya hada alimul ghaibi wa shahada Allah shine masanin abin da ya faku da abin da ya bayyana to sai malami suke cewa ai maghaba anil ibadi abin da ya faku bayi basa ganin sa shine al-ghaibu wa shahada kuma shine ma shahadu abinda bayi suke gani ko kuma al-ghaibu as-sirru shine sirri ash-shahada shine al-alaniya ma'ana abinda ya bayyana a zahiri ko kuma al-ghaibu yana daukar ma'anar lahira ash-shahada kuma duniya ko kuma al-ghaibu yana daukar ma'ana alimu ma kana abinda ya kasance abinda ya kana a baya ash-shahada kuma ya dauki ma'ana ma yakunu abinda zai kasance nan gaba kenan official shi kuma ma kana abinda yake opasi abinda ya wuce to Allah shine alimul ghaibi masanin abin da ya faku kuma al-ghaibu Allah ne kadai ya san shi da duniya duk duniya babu wanda ya san ghaibu ma'ana abin da ya riga ya wuce ko kuma abin da zai faru nan gaba sai Allah subhanahu wataala shi yasa Allah a cikin alqur'ani yake cewa a cikin suratul namli qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah kaga wannan aya a fili Allah bai na duk duniya babu wanda ya san gaibu a cikin annabawa da mala'iku da sauran bayan Allah na gari duk duniya babu wanda ya san gaibu Allah ya ce kul ka ce musu ya kai manzon Allah la ya'lamu man fis samawati wal ardi halittun da suke sammai kaga mala'iku ko wal ardi halittun da suke kasai wanda suka rayu a bayan kasa kama da annaba da sauran bayan Allah na gari to Allah ya ce la ya'lamu basu san ba al-gaiba gaibu illa Allah sai Allah kaga nan korewa ce akai kuma aka yi ni illa Allah aka tabbatar aka ce sai Allah shi kadai kenan Allah ya ce wa manzo Allah ka hodi musu babu wanda ya san gaibu a cikin halittun da suke sammai da kasai illa Allah sai Allah shi kadai to kaga yanzu akwai mutane da za su ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu to kaga sun kare ta wannan aya ahili tunda Allah ne ya ce ma annabi ka ce musu halittun da suke sammai da kasa babu wanda ya san gaibu illa Allah sai Allah kadai ko manzo Allah da kanshi a cikin alqur'ani sai da yace shi ma bai san gaibu ba misali in muka koma cikin suratul an'am manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa a aya ta 50 kulla aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamul ghaiba, manzo Allah da yazo na ma mutanansa da'awa akan su shiga mu addinin musulunci musamman kafaran makka, yace musu to ku saurara ku ji kulla aqulu lakum, ku sani ni ba ina ce muku ba indi khaza'inullah, ina da taskokin arziki ne na Allah, taskokin arziki na Allah ba hannuna ba suke ba, kuma yace wala a'lamul ghaiba, kuma yace ban sani ghaibu ba, wannan kaga qur'ani ne wa a cikin suratul an'am aya ta 50 manzo Allah ce wala a'lamul ghaiba, ban san ghaibu ba, wala aqulu lakum inni malak, kuma yace ni ban ce muku ni mala'ika bane, tunda ni ba mala'ika bane ba, innama ana basharun mislukum yuha ilayya, ni mutum ne irin ku, bambanci na da ku ana mun wahayi ne, kuma a cikin suratul a'raf aya ta 188 Allah subhanahu wataala yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kace musu kul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah, ni banna iya mallaka wa kaina wani amfani ko cutarwa sai abinda Allah ya ce, yace kuma walau kuntu a'lamul ghaiba, yace kuma ni da ace na san ghaibu, yace lastaksartu min alkhairi, da na yawaita ayyuka alkhairi, yace wa ma masani su, kuma yace da wani mummuna abu bai same ni ba, kaga da manzo Allah ne yake wannan qur'ani cikin suratul a'raf aya ta 188 yace in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun, ni ba kowa bane face mai gargadi da albushir ga mutanen da suka yi imani, to kaga nan manzo Allah ne wani, kuma haka a cikin suratul an'am din ne aya ta 59 Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, makullan ghaibu suna wajen Allah, babu wanda ya sani shi, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah shine ya san abin da yake cikin albarri saman tudu, halittun da suke rayuwa a saman tudu Allah ya san su, ya san adadin su, ya san lokacin fara rayuwar su da lokacin karewar rayuwar su, ya san duk wani abu da su da yake wakana, wal bahri da halittun da suke cikin tekun ruwa, kuma yace ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, babu wani ganye wani reshi ne ichi ko wani ganye da zai hado face Allah ya sani, kaga duk wasu itace da ka sani na mangwaro ne na maina ne ko na menene, babu wani reshi da zai hado face Allah ya sani, kuma ya san lokacin da zai hado, kuma ya san a daidai gurin da zai hado, wala habbatin fi zulmatil ardi, babu wata kwaya a cikin duhun kasa da za a binne ta face Allah ya sani, wala ratbin, babu wani danyen abu, wala yabisin ko bushashi illa fi kitabin mubin, face na cikin lauhul mahfuz Allah ya rubuta, to kaga wannan Allah yake bayani cewa babu wanda ya san gaibu shi, to wani na iya ce ma to ai akwai abubuwan da manzon Allah ya bada labari kuma alhali gaibu ne, sai ka ce mai yi, mu koma cikin suratul jinni aya ta 26 mai Allah ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, kaga Allah ya ce alimul ghaibi shine masanin gaibu, yace fala yuzhiru ala ghaibihi, baya sana ai fala yuzhiru fala yuallimu, baya sanar da wani gaibu, fala yuzhiru ala ghaibi ahadan, babu wani wanda Allah yake sanar da shi gaibu sai wa, sai ce illa man tada min rasul, sai wanda ya dade shi daga cikin manzanni, mana babu wanda Allah yake sanar da shi gaibu sai wanda ya kasance annabi ne ko manzo, saboda shi wannan Allah zai mai wahayi ya sanar da shi wasu ababe, kaga Allah ya ce shi kadai ya san gaibu, to kuma yanzu anan idan Allah ya sanar da annabi wani abu na gaibu to lokacin ya tashi da gaibu kuma ya zama to sanannen abu, misali a cikin suratul Hud Allah ya ba mu labarin annabawa tun daga annabi Nuhu, annabi Hud, annabi Lut, annabi Ibrahim, annabi Shu'aib, duka Allah ya jiro har zuwa annabi Musa, kaga da Allah ya bada labaransa duka sai annabi Salihu, sai Allah ya ce tilka min amba ila gaibi nuhiha ilaika, yace wa'innan labarai duka da muka baka yana daga cikin labaran gaibu, nuhiha ilaika da muka yi wahayin su zuwa gare ka, Allah ce ma kunta ta'lamuha, a baya kai ya makin Allah baka san su ba, a baya manzo Allah bai san tarihin annabi Nuhu da annabi Hud da annabi Lut da annabi Shu'aib da annabi Salihu, duka Allah manzo Allah bai sani ba, Allah ce ma kunta ta'lamuha, a baya baka sani ba, anta wala qaumuka min qabli hadha, kai da mutanen ka kafin mu ma wahayin alqur'ani baka sani ba, ya Allah ce to fasbir innal aqibata lil muttaqin yace kai hakuri lalle kyakkyawan makoma tana ga wanda suke mi masu tsoron Allah ka gwada cikin suratul hud aya ta 50 kenan ka gane Allah ya nuna mana wannan aya tana fassara aya cikin suratul jin aya ta 26 da Allah ya ce mi alimul ghaibi fala yuziru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasul shi yasa kaga Allah ya ma manzon Allah wahayin tarihin annaba amma kafin ya zama annabi ai san ma tarihin su to amma yanzu da Allah sanar da shi to kuma yanzu wannan ya tashi daga ghaibi ya koma mi shahada tunda ba annabi mu ma kan yanzu ai mun samu mun san wannan labarin haka kuma kaga wannan mama da abin da ya gabata to kuma akwai abin da zai zo nan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin alamomin tashi alkiyama kaga alamomin tashi alkiyama nan da ya bada su a tun a lokacin shi ta bada labarin cewa akwai su ababe wanda za su bayyana nan gaba har daga ciki ma yake cewa sinfani min ahalin nari lam arhuma hadisin muslim wanda abi hurairah rawato manzo Allah ya ce akwai wasu nau'ukan yan wuta guda biyu yace lam arhuma ni ban gansu ba saboda zamanin manzo Allah babu su yace qaumun ma'ahum siyatun ka aznabil baqari yadribu nabiyan nas yace za a samu mutane da bunaloli kai ka ce wutsiyar shanu wutsiyar eh bunalolin kai ka ce wutsiyar shanu kaurun su manzo Allah ya ce yadribu nabiyan nas suna kishin mutane da wannan bunalolin ma'ana shine malamai suka ce dayan uku ko dai a samu ashuwanni azzalimai wanda za su ringa zalintar talakawa su ringa sa ana kashe su kaga wannan zalunci ne ko kuma ba kashe su za su ringa sa ana yi ba dukiyar ƙasa ce za su maida ta kamar ganima abin da suka dama za su ringa ita abin da ya kamata a wa mutane a kyautata kiwon lafiyar su da harkar ilimi da harkar hanyoyin su da komi to ba za a yi ba kenan kaga kamar ana kishin ka ne abin haka ne an ki maka na uku kuma suka ce shine a samu irin ƴan fashi da ƴan kidnappers da ƴan terrorists da ƴan bandits da soros wanda za su ringa tare mutane suna ba su kashi suna sai an ba su kuɗin fansa ko su amshe musa a dukiyoyin su kaga duk irin wannan a lokacin manzo Allah babu su to kaga manzo Allah ya bada labari yanzu ba ya bayyana ba ya bayyana nabi kuma yace wa nisa'un kasiyatun ariyatun yace da mata kasiyatun ga sanin da kaya amma ariyatun a tsarara suke ma'ana mace ce za ta sanya kaya to amma kayan kuma bai suturce jikinta ba shine malamai suka ce shine wanda za ta zo ta sanya kaya transparent yanzu aka ga kowa sani akwai irin kayan da gashi nan kaya ne kake gani kaya ne amma ko ba kaya bane ba tunda bai liye ba jiki ba transparent ne duka ana ganin yanayin jikin mace ma'ana wanda yake shara-shara ne kaga ga kaya ne amma shara-shara ne amma ai kaga ba kaya bane ba kasiyatun amma ariya tana tsara da su na biyu wasu malamai suka ce shine za su sa libasun dayyik kaya ne wanda zai matse su matar da za ta zo ta sa kaya amma hayin matse ta wanda zai ringa siffanta duka jikinta kaga ta sa kaya amma kuma mi a tsirara take saboda mi duka yana bayyana surar jikinta na uku kuma shine malamai suka ce matar da za ta sa kaya amma ba za ta riya jikinta ba za ta sanya kaya amma mi za ka ga wuyanta a waje hannunta a waje ko kaga ta sanya jifu ko zani yana da pants an tsaga shi tana tayi ana ganin cinyar ana ganin kwabrinta ko cinyarta ka gani a tsirara take wani bangare jikinta a riya wani bangare jikinta a mi a gure to kaga irin wannan matan manzon Allah ce a zamanin shi babu su amma mu aya zamanin akwai su ko to kaga wannan labari ne na gaibu manzon Allah ya bada cewa wani abu zai faru kuma ya bada labari cewa yana daga cikin alamar tashin alkiyama an talidal amatu rabbataha kaga lokacin da malaika jibril da hadisi na biyu wanda yake cikin arba'un hadisi da ya tambaye shi akhbirni an sa'a ka bani labari game da tashin alkiyama sai yace man mas'ul an habi a'lama min as-sa'ili wanda ake tambaya bai fi mai tambaye sani ba ma'ana da manzon Allah da malaika jibril babu wanda ya san ranar tashin alkiyama saboda Allah ya ce sa'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha kul inna ma ilmu wa inda rabbi Allah ne kadai sarana da za ta shan kiyama to yace fa akhbirni an amaratiya ka bani labarin alamomin ta shan kiyama shi ne ce anta lidal amatu rabbataha ku yanga ba na baiwa za ta hayu uwar gijiyarta ibnu hajar al-asqalani yace abinda ake ni a nan za a zo zamani ne tabarbarewar tarbiyya ya za su koma su ne shugabannin uwaye ma'ana za a juye asali da ba shi yake hidima ga uwaye ba irin aikatau na gida wani wanke-wanke da shara da wani abinci da wane ne to za abin zai juye uba zai komo shi ne bawan ɗansa uwa za ta komo ita ce bai wadiya iya tana zaune uwa ita za ta yi tu ita za ta yi wanke-wanke ita za ta yi shara ita za ta yi komi na gyare-gyare gida ta kuma tana zaune kaga kenan yanzu uwa ta koma baiwa ita iya ita ce kamar me yake da suna ita ce shugaba ko kuma kaga da yana kallon baban shi ya hudo kayan wanke shi yayi ko ya dauki kayan wanke shi ya kai wani abu na ko shi zai cika ma ruwa a gida kaga yanzu wannan halin ruwan da ake wani zai gani yana kallon baban shi ya tashi ko da daddare ko kuma ma amma da rana ne shi zai zo cika ruwa shi zai wuce nemo abinci kuma shi zai cika ruwa shi zai komi shi kudin yana kallo kage kenan ya zan bawon shi ma'ana manzo Allah ya bada labari cewa za a zo zamanin da uwaye za su koma bayan ƴaƴan su to a lokacin manzo Allah babu shi amma yanzu a koko yanzu a garin nawa zaka ga uba yana tura kura da ruwa zai yi kuma ayin shi sai wannan ma aka yi shi sai ka ga shi a fada a tsoni ko baban shi shi zai turo baro kura da ruwa ko kuma a motoji zai yi dauko ruwa uban shi kuma dan yana ne yana zo ne na fada kaga wannan manzo Allah ya bada labari a lokacin shi bai har ba amma yanzu ya ba yace wa an tara rufata zaga mutane alhufata jami ne na alhafi almuntail wanda bai da marasa takalma alqurata marasa kaya alalata manzo Allah ce talakawa ri'a ash-sha'i masu kiwon dabbobi ya tatsawaluna fil bunyani suna yin gasa wajen tsawaita gidaje ma'ana za a samu mutanen kauye kaga ba takalmin kirki ba kayan kirki makiyaya ne amma za su shigo birni su kudi suna tsawaita gidaje mu yanzu ba har ba a lokacin ba dan masu kudin gari ne ina ne ɗan kauye ne to ba anan ba kade har kasashen Laraba da Larabawa makiyaya ne manzo Allah bai ba kiwo ba yar alganama li ahli makkata bi ujratin ya'ishu minha duk makiyaya ne to amma yanzu kaje ga kasashen Laraba kaje Saudiya kaje Kuwait kaje Qatar kaje Oman kaje manyan kasashen da Larabawa ya kage ganin su dogayen gine-gine amma da ba haka bane ba in kai tariyar bayanan da shekara 2030 ba su da wannan to amma kaga talakawa ne amma suna tsawaita gine-gine kaje ƴan tana su ma ƴan tana kaje ga gani da su ma kaskantattu ne ba su da komi amma yanzu kaje shi kaga gine-gine to kaga manzo Allah nuna cewa za a samu mutanen da ba kowa bane ba amma za su zo suna tsawaita gine-gine shi ma zaga gafar azaman to kaga wanda duk yana daga cikin labaran da manzo Allah ba da na gaibu wanda zai faru a nan gaba to mu yanzu ne ya faru akwai wanda kuma a nan gaba za su akwai dajjal akwai yajuj da majuj akwai adaba wanda za ta zo tana mutane alama wai za waka alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun za a zo za a yi salasatu khusufin girgizar kasa manya guda uku a duniya khasfun bil mashriqi girgizar kasa a bangaren gabashin duniya wa khasfun bil maghribi da yankin yammacin duniya wa khasfun bi jaziratil al-ard da girgizar kasa a yankin tsibirin Larabawa da kuma mi da hutuwar rana daga yamma rana daga yana take kunduwa da safe gaba su to manzo Allah ce za a zo zamanin da rana za ta huto daga yamma duka wannan kaga alamomi ne tashi alkiyama za a zo zamanin da manzo Allah ce wannan alqur'ani Allah zai dace shi ba za a bar ba daidai da aya daya a cikin littafi hadisin Abdullahi dan Mas'ud qur'anin duka za a dace wannan ka'aba da ake zuwa ake haƙi ta ma za a dace ta duka wannan manzo Allah ba da labari kuma wannan abin zai faru Isa manzo Allah ce zai dawo kaga wannan duka alamomin tashi alkiyama ne to da kuma irin azaba kabari da manzo Allah ya bada labari wani ana mai ni'ima a kabari wani ana mai azaba a kabari kaga azaba kabari Allah Qur'ani ma ya tabbatar mana mutanen Fir'auna Allah ya ce annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya ana bujiro musu da wuta azaba wuta a cikin kabarin su sahi da yammaci kuma Allah ya ce wai mata qumu sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'azab kuma ya tashin kiyama za a ce mutanen Fir'auna kenan ko shiga mafi tsananin azaba ma'ana azaba da aka muka a kabari wannan so mun taba ne ba komai bace ba introduction ce wannan matashi ya ce asalin gangare azaba ita ce ta ranar tashin kiyama kuma kaga a cikin sautin sayyida Allah ce wa yuziqahum min al-azabil adna dun al-azabil akbar zamu dandana musu karama azaba kafin babba karama azaba ita ce ta kabari babba azaba ita ce ta ranar tashin kiyama to daga kaga wannan duka labarai ne da labarin aljanna da wuta da labarin siradi kaga ai duka wani abubuwa ne a gaba za su faru da ba da littahi wani a hannun dama wani a hannun hagu da aure ayyukan bayi da kuma aljanna ko wuta kaga wannan duka abubuwa ne na gaibu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu labari to kaga kafin Allah ya mishi wahayi wannan abubuwan duk bai san su ba amma yanzu kaga da aka yi wahayi sun mutu daga gaibu da haka dai Allah shi ne masanin gaibu shi daya kamar yadda ya ce kullahu ya'lamu ma fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah babu wanda ya san gaibu sai Allah da manzansa shi yasa inda wani zai tambaye ka shin a duniya akwai wanda ya san gaibu bayan Allah ka ce babu in ya ce mai dalili ya kawo wannan aya ta 65 a cikin suratul naml Allah ce kul ka ce musu la ya'lamu babu wanda ya sani man fis samawati halittun da suke cikin samai wal arda da kasai al ghaiba gaibu illa Allah sai Allah kadai to Allah ce shi kadai sani kuma in ka kawo wani kenan ka kare ta Allah daga kenan gaibu abu ne wanda Allah ke banta da shi shi kadai abinda mutane ba sa bambancewa in ka ce manzo Allah bai san gaibu ba sai wani ya ce wai ka kaskanta manzo Allah to sai ka tambaye shi shi Allah subhanahu wataala shi ya aiko mana manzon Allah, kuma shi yace mana manzon Allah shine mafi fifici a cikin halittunsa gabaki daya. Shi ya ba ma manzon Allah daraja da kima, amma duk darajar da Allah ya ba ma manzon Allah yana nan a matsayin bawa ne, ba za ka taba daidaita shi da Allah ba. Allah daban, manzon Allah daban. Shi yasa kaga ai mafi yawanci Allah me yake cewa, subhanallazi asra bi abdihi, bawan wane ne? Bawan Allah ne. Alhamdulillah allazi anzala ala abdihi kitaba, tabarakallazi nazzala furqana ala abdihi fa auha ila abdihi ma auha alaysa allahu bikafin abdahu. Kenan kaga bawan Allah ne. To tunda bawan Allah ne, kenan bai da wata siffa irin siffar Allah, saboda akwai mutanen da komi suke hada Allah da manzon Allah. To idan komi siffar Allah ka dauka ka ba manzon Allah, to shi kuma Allah ne ka bari ya mushi kenan. Kenan Allah shi kadai yake fanta da sanin gaibi, kuma shi ne yace shi kadai san gaibi, kuma manzon Allah shi da kanshi yace bai san gaibi ba. To yanzu ka kaga kace manzon Allah san gaibi, ka ƙaryata Allah kuma ka ƙaryata manzon Allah. To kaga mutun ya shiga wuri lalaci. Kaga shi yasa shi manzon Allah ka bashi matsayin da Allah ya bashi. Ka bashi matsayin da Allah ya tabbatar masa, saboda kai baka fi sanin Allah ba game da wannan bawa nashi, manzo nashi. Kenan abin da ya bashi shine wanda ya dace da shi. Abin da bai wadi mai baka kawo, shi yasa ai manzon Allah ya sha mana kunni. Yace la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Yace kada ku wuce gona da iri wajen ya gona, kamar yadda nasara sune kristoci suka wuce gona da iri wajen yaban Isa ibn Maryam, Isa dan Maryam. Bi suka ce mi ibnullah, suka ce dan Allah ne. Allah ya ce wa qalat al-yahudu uzairun ibnullah wa qalat an-nasara al-masih ibnullah. Nasara suka ce al-masih dan Allah ne. Kai a wani waje ma Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn Maryam. A cikin suratul Maida Allah ya ce hakika wanda suka ce al-masihu shine Allah sun kafarta. Kaga shine wuce gona da iri, ma'ana sun mai da shi Allah, da sun ce dan Allah ne, sai suka ce shine ma Allah gabaki daya. A wani waje ma Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa, wanda suka ce Allah ɗaya uku ne, da Allah da Maryamu da kuma shi Isa. To daga kenan shi yasa manzo Allah ya sa haka, yace to kada ku wuce gona da iri. Shi yasa a lokacin manzo Allah aka samu wata kuyanga ce take waka, tace wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil gadi, tace a cikin mu akwai annabin da ya san abin da zai faru gobe. Ya tsira mata barki, yace a'a, yace babu wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah. Wa ma tadri nafsum ma za taksibu gada, babu ran da ta san abin da za ta aikata gobe saboda gaibu ne. Yace ban san ba abin da zai faru gobe saboda abu ne da gaibu. Kaga nan manzo Allah ne a cikin gidan shi ta baiwa ta wadu wannan abu, yace ta kama ta barki, yace a'a, yace wannan abin da yake godi ba haka bane ba. To daga kenan babu wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wataala. To shi da a wannan addu'a mutum yake cewa Allahumma alimal ghaibi wa shahada, Allah kai ne masanin al-ghaibi wa shahada, abin da ya faku da abin da ya bayyana. Fatiras samawati wal ardi, Allah kai ne makakin halittar sammai da kasai. A waje yau za ku ga Allah yana cewa fatiras samawati wal ardi, ya'alakum min anfusikum azwaja, alhamdulillahi fatiras samawati wal ardi. Me ake ni da fatirin samawati, ma'ana khaliqus samawati wal ardi, wanda ya halitta sammai da kasai daga babu. Haka ce fatir, wanda ya kage halitta ba tare da ya kofaya daga wajen wani ba. Mu yanzu duk wanda kage ya wani abu kofaya ce, kuma ko ba kofaya bace ba, to daga halittar Allah ne dauka yi. Yanzu misali nasara da ya jirgin sama, ba ana ce mai ba avion ba. To ai avion da yake ce avion, asali avion din a fare ne na'ura, zai din kuma yana ne bola mai tashi, i kuma yana ne imite kwaikwayo, o kuma yana ne kwazo tsuntsu, n kuma yana ne natural. Ma'ana wata na'ura ce mai tashi wadda aka kwaikwayo tsuntsu na halitta. Shi yasa kaga ai siffar jirgi siffar menene? Kwazo ne. To kaga kenan shi yanzu kwaikwayo ne daga halittar Allah. To amma yanzu a tambaye ka, Allah dai halicci sama me yake laifi kwaya? Kuma mu yanzu durin muna da ka gani ana yi wa duk saba ci aka kwaya. Sai dai bambancin ruwa Allah da tamu, shi ta Allah bai gaire amadin batta da wannan gimshiki. Mu kuma ba kai saba gairin ruwa ka mata gimshiki. Kai ka mata ka samu foundation din da za ta rike wannan. Amma shi kaga Allah ya ce khalaqas samawati bai gaire amadin tarawnaha. Shi halicci sama ba tare da wani gimshiki ba da kuke gani ba. Sama batta da gimshiki. Kaga shi ne ake ni fatir, ma'ana wanda zai kage halitta ba tare da ya kokoya daga wajen kowa ba. To shi ne fatiras samawati wal ard, Allah shi ne wanda ya kage halitta sammai da kasai. Ya kace rabba kulli shay'in, Allah shi ne ubangijin komai, mutane da aljannu da tsuntsaye da komi, Allah shi ne ubangijinsa. abinda kuma ake ni da ar-rabb shine abu uku ne al-khaliq al-malik al-mudabbir din kadi ba tafsirai kuma malamai suka zo fassara rabb kaga sun ce abinda ake ni da shi al-khaliq mahalici al-kha al-malik mamallaki al-mudabbir mai gudanarwa ma'ana duk abinda ka gani a duniya Allah ya halice shi kuma wannan abin mulkin Allah ne kuma wannan abin Allah yake gudanar da shi mu mutane Allah yake gudanar da rayuwarmu dabbobi Allah yake gudanar da rayuwarsu duk wani abu da ka gani Allah ne yake gudanar da shi Allah ne yake jiran wannan abu babu abu wani abu da za a ce wai ya huta daga cikin iko ko gudanarwa Allah subhanahu wataala to shine rabb kulli shay'in wa malikahu Allah shine ubangijin komai kuma komai da ka gani mulkin Allah ne babu wani abu wanda yake mulkin wani komai in ka gani a duniyar nan a cikin sama da samai da kasai to komai mulki ne na Allah shi yasa ai kaga baka taba yi ba ko a wasa babu wanda ya taba shan giya babu wanda ya sha giyar ko wake ko mata micece yazo ci wannan sama ne na yita ko kasa ne na yita ko tsuntsu ko kuda ko kin ko cinnaka ko kiya shi ka taba ji wani ya ce duka wannan kwasa halittar Allah dukkan garewarka da kafircinka ka san komai halittar Allah ne sai ka ce ashhadu an la ilaha illa anta Allah ina shaidawa babu wani abin bauta da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri nafsi ina neman ka tsare daga sharrin raina kudi ba kuwa dan adam yana da sharri Allah ya faɗi a cikin suratul yusuf wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratu bisu lalle ne rai mai yawan umartan ma'abucin ka ne da ni miyagun ayyuka rai za ta rinka saka ma wasu miyagun ayyuka kuma kowa san wannan abu to shi yasa kace Allah ina neman ka tsare daga sharrin raina ranka ita ma makikaci za ta rinka kawata ma wasu ababi wanda suke miyagu ne kuma rai zaka ga tana son sha'awa da ababan saban Allah shi yasa ai manzo Allah ce mana a hadisi hujbatil jannatu bil makarihi wa hujbatil naru bishahawat manzo Allah ce an kiwaye aljanna da ababan ki ma'ana mutum ba zai shiga aljanna ba sai aikata abin da ran shi biya su yanzu kaga zuwa sallah ka zo azhar la'asar magruba isha'i asuba akan lokaci ayi ta tare da kai a cikin jami'i tare da liman abu ne mai wahala ba kowa bane zai iya kiyaye a ce tun daga asuba azhar la'asar magruba isha'i duka yayi su a jami'i tare da liman kuma bai rata ko da raka ɗaya ba musamman sallar asuba mai wahala zaka ba kowa bane zai sallar asuba kuma abin da zai ba ku mamaki wani malami yake cewa abun mamaki yace sallar da ya kamata a ce ta fi tara mutane yace sallar asuba ce saboda sallar asuba da dan kasuwa da ma'aikacin gwamnati da dan kwadugo da duk wani mai hada-hada tasa zaka ga ya dawo gida ai ko to ai kamata ya ace tunda kowa ya dawo gida kamata ya sallar asuba a ga masallaci ya cika tak hawaje to amma abin zai ba mu mamaki ba sai kaga azhar masallaci ya cika la'asar magruba isha'i amma asuba ya kaga zakkal ake samun sahobi ko to ya sauran mutane suke amma kuma abin mamaki zaka ga azumi mutane suna mutuwa kai ka ce da goroje ne ake kawo su kuma a unguwar suke daga azumi ya wuce bace sa bace sai daga san ajiyar kaga wannan abun to kaga kiyaye sallah a jami'i musamman asuba kuma musamman ita sallah asuba ma a lokacin sanyi kowa sanyi kai ka danne zuciyarka azumi sai ka danne zuciyarka zaka yi ai muna gani azumi akwai da basa suna cece su kuma lahiya su nau ba da rura ba wani abu zuwa makaranta karatu kai ka danne yanzu kaga wannan karatun da muke yi yanzu wani in yazo hucewa a kadara ya zo ya huce ya dawo nan da minti 30 ko 40 in yazo hucewa mamaki zai yi ina ganin wai yanzu muna nan mun zauna har minti 30 ko 40 mamaki yake amma ko shi bai mamaki na iya zama a fada ya awa 4 ko 5 ana surutan banza da gulma da sirgumi da annabimanci da duk wasu ababe na saban Allah amma bai mamaki ko in yaje kallon balo ayi minti 10 ya tara ka 20 minute bai mamaki wani mata ya yi yaje kafin a fara balon da awa 1 ko 2 kuma ba zai baka maki na rantse muku da Allah kowa ya sani anan akwai balan da wallahi wasu a tsaye suke kallo tun daga farko har ƙarshe minti 10 ya tara a tsaye amma Allah ya sallah aka wuce minti 10 mutun za ka yi ana tara ki wallahi yau minti 10 aka yi ibada Allah ce ba amma wallahi kallon balo ne kallon arnawa ayan arnawa zaka ga mutun yayi minti 10 ya tara kuma ko aka bai damu ba kuma abin takaicin wa yana iya minti 10 ya tara nan equipe din da yake supporti a cisu kuma a musu iyo kuma yaje da bakin ciki kaga ba lada hezini bi kuma ga bakin ciki da damuwa amma mutum bai da damuwa to shi yasa abin bin Allah ya mutum ya daure saboda rai ba ta so shi yasa Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbi wa naha nafsa anil hawa wanda yi tsoron haduwa tsayuwa a gaban ubangiji sa kuma ya hana ransa abin da ba ta so ma'ana ranka tana son saban Allah da ababan da Allah ya hana to ka tirje in ta ce aika zaka ce ba za a yi ba ko na zatsira to shi yasa manzo Allah ce an kiwaye aljanna da ababan ki yace wa hujbatun naru bishahawat ita kuma wuta an kiwaye ta da ababan sha'awa ma'ana abinda zai saka shiga aljanna yake aikata abinda ranka bai so abinda zai kai mutane wuta sha'awa bi masarrai da sha'awa san jin kadakade san saban Allah duk wasu ababe na tamuri da sharholiya da ababe na saban Allah zaka gare ta nasu kuma ba zai baka mamaki yanzu kaga nan masallaci ai kaga nan wa'azi ne ake azu a karanta Allah ce annabi ya ce amma mutane ba sa iya zo kuma in ka zo kyauta ba a tambaye ka komi amma in kallon film ne ko kallon balo sai ka tashi daga kaji ka biya kuɗi kuma an wata yi a tsaye zaka tsaya kaga abin shi abin saban Allah kuɗi ake zo ake biya kuma ta yi ma aka rashin sa'a da ƙarshe ta ƙare akan ka saboda musamman in harkar kallon balo ne ma in ta rikici aka tada rigima ana iya kumse ka ko a jima cewa ba za ku ko a sace masa lula jiya kaga sun sha zuwa kallon kullu wai kaje an sace masa lula kaga a kyauta ne yanzu ku diba ku ga in ana orkesa a unguwannin mu ya kake gani mutane yanzu ake ai buroken watiti ba hanya kaga babu hanyar wuciya za a tara wasu kattai samari da ƴan mata suna rawa ta fitsara kuma za ka ga mutane sun zo sun kewaye su ko mutane sun san babu kyauwa amma kaga mutane za su ji amma aka ce Allah ya ce annabi ya ce za ka ga mutane babu to dan ga san wai abin sha'awa rai tana so shi yasa take tura mutane amma abinda Allah yake so to rai ba ta so shi yasa dole ka daure to shi yasa da farko kace a'udzubika min sharri nafsi Allah ina neman ka tsare daga sharrin raina sai abu na biyu sai kace wa min sharri shaytani to kaji makin ka nabi shi yasa kace babban makin mutan ranka ce ita ce babban makin ka shi yasa ita aka fara ambata wane ne makin ka nabi wa min sharri shaytani da sharri shaytan kaga shine makin ka nabi shaytan wanda zai zo shi ma ya ringa ingiza ka yana sa ma waswasi yana saka ma munana abubuwa ka ringa ganin su masu kyau ne shi yasa Allah ya ce afaman zuyina lahu su amalihi farau hasana wanda aka kawata mai miyagun ayyuka yake ganin su ababe ne masu kyau mu yanzu kaga shi ne yake kawata mutane ya ringa ganin shaye shaye ai ba komai bane ba wai abu ne wanda zai saka yi sunaji abin da zai ringa hutar da rai ne wai in kana cikin bacin rai da damuwa ya shi ne kawata mutane wannan abu sai mutane suke ganin shaye shaye ka sha giya ko ka sha wani abu dai na shaye shaye tabbace da sauran su ana ganin duk ba laifi bane ba alhali saban Allah ne abubuwa na zina da abubuwa na riba duka zaka ga yanzu abubuwa na saban Allah yanzu su ne aka dauka kamar wani wayewa da zamananci da cigaba abun an sani saban Allah ne amma saboda yau da gobe ana yi har mutane ma ba a kyankyami ba ba a jin kyamar wannan abu ana ganin wani abu ne a wani abu ne yanzu ka ne baka ga rezu sosaiwa yadda mutane suka maida ta ba a jin kunya kawai kaga mutun ya tsora abubuwa na batsa abubuwa na maganganu da kuma sai kaga mutane har suna bi suna kallo ana like in ka shiga zaka shawo comment zaka baka da wuya kaga wani Allah wadare saboda yau da gobe ne ana turo wannan ababan har sun zama jini da yake ma mutane ba sa ganin ma wani abu ne ma wanda bai dace ba ko wani ababin nan saban Allah to kaga wannan shine bala'i da musiba mutane su koma suna ganin ma saban Allah ba komai bane ba wannan yafi komai ma hatsari yafi ka aikata saban Allah saboda rena saban Allah yafi aikata saban Allah tunda in dai kana aikata saban Allah kana ganin saban Allah ne to ana kyauta ta ma zaka iya bari ka tuba amma a lokacin da ka koma kai saban Allah ma baka ganin wani saban Allah ne kaga akwai matsala to shi yasa kace wa min sharri shaytani Allah kadai daga sharrin shaytan wa shirkihi to wannan kalma murike tana da fasara bi ana karanta ta ga wa shirkihi amma shine wani kasara ra'un a mata sukun abinda ake ni da wa shirkihi shine ana nihin ai ma yad'u lahu ash-shaytan wa yuwaswisu lahu min al-ishrak billahi subhanahu wa ta'ala abinda shaydan zai ringa kiran mutun ya ringa sanya mai waswasi na shirka ga Allah ma'ana kana neman tsarin Allah daga shaydan da kuma ya sanya ka kama Allah shirka da kuma shirka kaga Allah ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta ma duk wanda ya hada botarsa da wani ma'ana ya masa shirka amma duk wani lahi wanda ba shirka ba in Allah ya ga dama na yafiya amma idan mutun ya mutu yana shirka to Allah ya ce har abada ba zai gafarta mai ba to shi kuma shaydan babban abin da yake so mutun ya shirka saboda ai mun gani yayi alƙawari cewa la ubiyanna mu ajma'in yayi alƙawari cewa ya bada dukkan ƴaƴan adam gabaki ɗayan su yace illa ibadaka minhumul mukhlasin kai bayan ka wanda suke zababbu kuma yace summa la'atiyannahum min baini aidihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajid aktsaruhum shakirin yace zai biyo mutane ta kowace kafa ta gaba ta baya ta dama ta hagu domin ya bada su to shi yasa shaydan babban abin da yake so mutum ya shirye shirka to shi yasa kai ma ka roki Allah kace Allah ka tsare daga shaydan da kuma ya sani in yi shirka saboda ya san yasa ka ka shirka ya kare da kai in ka mutu kana shirka har abada ba za ka fita daga fita ba saboda Allah ya ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi a wani waje kuma ya ce innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma'a lizalimina min amsar duk wanda ya shirka ga Allah Allah ce hakika Allah ya haramta masa aljanna kuma sakamakon sa wuta ne kuma bai da wanda zai tunike shi kuma a wani ya ce inna man yushriku billahi faqad dalla dalalan ba'ida don ne shirka da Allah ya bata mabayyani a wani ya ce faqad dalla dalalan ba'ida ya bata mani sanci wanda ba zai sake dawowa hanya ba to kaga shi sakane matsarin Allah daga shirka ma'ana shi din ya sa kai shirka fasara ta biyu wa sharakihi shinun amata fataha ra'un amata fataha duka ko ce ruwaya ta zo a wata ruwaya zo wa shirki a wata ruwaya wa sharakihi to shi ko me sharak shine haba'ilu shaytanu masayidu shine tarku da shedan zai ma ya ringa ma tarku wanda zai jefa ka cikin saban Allah tarku ya jefa ka cikin bid'a tarku ya saka ka hasa abinda Allah ya sanya ka ma'ana zai ringa ma tarku ne wanda zai saka fada ga mummi ka aikata abinda Allah ya hana ka ko ka kiyaye abinda Allah ya ce kai yake cewa an aktarifa ala nafsi su'an kuma Allah yana neman tsari da aikata wani mummunan abu a kaina ma'ana ka aikata abinda saban Allah shine wa an aktarifa bi ma'ana aktasibu ala nafsi su'an ma'ana aikata wani abu na saban Allah saboda in ka aikata saban Allah to kanka ka zalunta kuma kai zaka dandana gudaka kenan Allah ka tsare ne aikata sabo aw ajurahu ila muslimin ko kuma in ja wani zuwa ga sabo ma'ana kai Allah tsare kaka saba masa kuma kaka zamanto sanadin wani ya dauka cikin sabo tunda Allah ka saba ko mutumin da yana aikata sabo kuma yana jan wani ya je aikata wannan sabo wani zaka ga yana zina kuma zai ringa gayyato wasu abokan shi sa su hanyar yin zina wani yana sata zai gayyato wasu ya sa su hanyar yin sata wani yana shaye-shaye ya gayyato wasu ya ringa sa su na yin shaye-shaye duk wani nau'i na saban Allah bai kace Allah ka tsare ni ka in saba ma kuma ka zamanto sanadiyar wani ya dauka saba ma saboda in kai kana aikata sabo ba za ka tsira ba ko ban ka zamanto sanadiyar aukar da wani cikin saban Allah shi ba za ka tsira ba saboda kai ne sabani kai ne sala to kana da kamar shola zalimi na kai ne dalilin da ka sanya shi ai manzo Allah faɗi mana hadisi yace man da ila hudan kana lahu mislu man da ila huda kana lahu min al ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujuri shay'a wa man da ila dalala kana alayhi min al-ithmi mithlu asami man tabi'ahu la yanqusu min athami shay'a manzo Allah ce duk wanda ya kirayi mutane zuwa ga wani aiki na shari'a wani aiki na biyayya ga Allah to za a bashi lada kwatankwacin wa'annan mutanen da yasa su aikata abinda Allah yake so irin abinda aka ba su shi ma haka za a bashi ba tare da an tauye nasu ladan ba misali kai ne kawai ka fadaitar da wani cewa wani bi zai sa garin gayin sallah bai ke da suna shafa'i da wutari bayan shafa'i da wutari to yanzu ka karantar da mutane sallar shafa'i da wutari duk wanda ya shafa'i da wutari irin ladan da aka bashi kai ma ka zaba ka ko sallar walaha ko rak'at al-fajr ko kuma ka kwadaitar da shi falalayin azumin litirin da alhamis ko ayyamul bid ko falalar zumunci ko falalar sadaka ko duk wani aikin alheri in ka je ka zamanto kai ne sanadin mutum ya aikin alheri to Allah ce za a baka lada irin abin da za a bashi kuma ba nashi bane za a rage ma to nabi ya manzo Allah ce man da ila dalala wanda ya kiraye wani zuwa ga bata ka nuna ma mutum hanyar sata ka koya mishi zina ka koya mishi rena iyayensa ko ka koya masa duk wani aiki na banna ko ta'addanci ko kisan kai ko ma menene ko shaye-shaye to iya adadin wannan laifin da zai kai ma iya adadin zumin da za a baka kuma in mutane 100 ka dora akan wata mummuna hanya ko wani aiki na saban Allah to duk in suka yi yadda in aka rubuta musu zumi kai ma kana da kamashi to kaga shi yasa ka roki Allah cewa wa an aktarifa ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslimi Allah ka tsare ni kan aikata sabo kuma kan zamanto sanadiyar na aukar da wani shi ma aikata sabo kenan Allah tsaye ka kai ka aikata laifi kuma kanka zamanto sanadiyar sababin ka aukar da wani cikin wani laifi kaga wannan addu'a ita ce wanda manzo Allah ya koya ma Abubakar As-Siddiq cewa a kullun da sai ya karanta da mareci kuma da haka in yazo kwanciya to kaje an ce har da kwanciya kaga yanzu ya kamata ke ne yanzu kafin ka kwanta ka iya wannan ko da baka hada ci ta ba ka bude sai musu in ga zo kwanciya ka karanta Allahumma alima al-ghaibi wa shahada fatira samawati wal ard rabb kulli shay'in wa malika yake ce mi ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurahu ila muslimin wannan hadisi riwaya Abu Huraira wanda Imam Tirmidhi da Abu Dawud suka rawaito yau dai a takaice dai addu'a da muka samu fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya sa mu tare da lada a ciki kuskure kuma da tantaban harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana Allah subhanahu wataala ya shirya da mu shari'a ta addinin musulunci ya tabbatar da mu akan alkitabu wa sunna karkashin fahimta magabatan kwarai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana zaman lafiya a wannan ƙasa tamu ta Niger ya saukar da arziki da wadata da kuma kwanciyar hankali da lumana a wannan ƙasa a wannan kasa tamu duk wanda suke nufatan mu da shari a wannan kasa idan masu shiruwa ne Allah shirye da su idan ba masu shiruwa bane ba da abin da suka dauko na shari da makirci Allah ya sa kare akan su da muna da muke tunkara muna roƙon Allah ya sauko mana da muna mai albarka Allah ya ba mu ruwa mai albarka daidai karfin mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya mana dukkan bukatuncin mu na alkhairi matsaloli da halin kakanikayi da musibu na zamani da fitintunin zamani duka Allah ya tsare mai kare mu Allah ya tsare mana imanin mu da mutuncin mu wanda suka riga mu gidan gaskiya daga cikin iyayen mu da kakanni Allah ya gansu ya sa sun huta Allah ya sa ajina kuma su kuma Allah ya raya mu akan musulunci kyauta ta karshen mu sa mu cika da imani da kalmar shahada marasa lafiyan mu na likita da wanda suke gida Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya kare mu da lafiya ya sanya mana albarka a cikin ta Allah ya ba mu iko amfani da lafiyar mu cikin abin da zai amfane mu a duniyar mu da lahirar mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa aljanna firdausa ce makomanmu ga baki daya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.